wasa miya da alkhairi karbiya da zamba.
Masauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla. To idan ana biye, a shirin da ya gabata mun yi waiwaye ne kan taron fasahar zamani na shekarar 2022 da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya tare da haɗin gwiwar hukumar bunƙasa fasahar sadarwa ta ƙasa NIDDA suka gudanar, wanda ya maida hankali kan ƙarfafa gwiwar matasa masu basira da fasahar zamani tare da samar musu da yanayi da za su yi aiki don dogaro da kawunansu. Shirin matasa a duniyar gizo ya zanta da wasu matasan da suka samu halartar taron don jin muhimmancin abubuwan da suka karu da su.
To sunana Muhammad Yahya Tambura, ni ne babban director na hukumar shugaban fasahar sadarwa ta zamani jihar Zamfara, wato Zamfara Information Technology Development Agency.
Ya za ka kwatanta yanayin Najeriya da kuma irin matasan da suke da su masu dimbin basira?
Kamar yadda kika zo kika shaida mu kan cikin abin da ke faruwa, dimbin matasa fiye da mutum 5,000 masu hazaƙa, masu son ci gaban wannan fasaha da wannan sashi, sun zo a cikin farin ciki da annashuwa na ganin cewa menene za su yi amfana da shi a wannan taro, kuma menene za su yi kira kuma su yi domin alfahari ga ƙasarsu Najeriya da kuma tabbatar da cewa wannan sashi na kimiyya ya ci gaba. Matasan da muke da su a nan wanda suka gani, akwai wanda har duniya ta san da zamansu, kuma sun yi nasarori sosai, kuma suna yi sosai, kuma suna ƙoƙari su ga tabbas cewa wannan fasaha da wannan hikima da Allah ya bamu a cikin matasanmu da kuma ƙasarmu Najeriya ya tabbata mutane sun san, da kuma an zo gwamnati ta yi amfani da ita domin a samu ci gaba al'umma, kuma a samu rashin zaman banza ga matasa, a samu aikin yi ba tare da an dogara ga harkar gwamnati ba, kuma suna amfani da wannan dama domin su ma su baza ta su haja domin a ci gaba.
A cikin wannan guri akwai waɗanda suka fito da wasu ƙasashe, shin ya kake ganin hakan zai tabbatar ko kuma zai ƙara mana ƙarfin gwiwar cewa mu ma ko wasu daga wasu ƙasashen sun zo su gani irin abubuwan da muke da shi da kuma irin gudunmawar da za mu ba mu duniya?
To alhamdulillah, kamar yadda kika gani, za mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Lokacin a Najeriya idan muka ci za mu irin wannan program, mutanenmu na ƙasashen waje suna ɗaukar cewa ba program ne ke yi ba, wanda zai tabbatar da cewa akwai abin da za su iya zuwa su koya. Amma alhamdulillah yanzu da muka faɗa miki, da shekarar bara da ta wuce, da shekara biyu da suka wuce, dukkan irin wannan taro makamancin shi za a yi Najeriya, za ki ga ba wai muna neman su, suke son ma su zo Najeriya domin su ga abubuwan da suke iya koya, ko abubuwan ma da suke iya ɗauka su ce da shi a ƙasashen su yi. Mu alhamdulillah duk waɗanda kika ga sun zo daga ƙasashen waje sun zo don ne abu biyu ne, sama mu ganin mutanenmu da suke tsire-tsire da kuma fasaha da Allah ya ba su, da kuma ƙoƙarin su ma su ga menene suke iya ɗauka su koya su ce da shi. To abin ya zama cewa mu ma mun shiga cikin tsaruka da kuma jawo ƙasashe da su akwai a cikin wannan duniya waɗanda suke fatan cewa in sha Allah nan gaba za a samu ci gaba gane wannan fanni na fasaha a cikin Najeriya.
To daga ƙarshe ganin cewa mu ma fa mun fara yin ƙowa don domin a dama da mu, me kike ganin ya sauran mana ganin cewa mun kai ga gaci?
To alhamdulillah, kamar yadda ki san duk lokacin da aka ce ci gaba ya zo sabu, musamman na wannan harkar fasaha technology, ana kokarin dagewa da kuma tabbatar da cewa an daure ana yi, ba zuwa zuwa ai taro ba a watsi, a tabbatar da cewa akwai follow up na cewa dukkanin fasahohin da muka gani waɗanda aka tabbatar gwamnati ta yi kokari ta tabbatar da cewa ta ci gaba da engage waɗannan matasa, an ci gaba da tsare-tsare bisa da policy da muke da su, da dokoki da aka da su, wanda zai ba mu iko da dama mu yi irin waɗannan fasaha a cikin ƙasar Najeriya, sai mu ka a ci gaba da kula da su domin a tabbatar da cewa abun kwalliya ta biya kuɗin sabulu abun bai je da banza ba, kuma abun an daɗe ana amfana da shi. So wannan shi ne a tsarin da ya kamata dukkanin ɗan ƙasa da kuma matasanmu da suke a nan da kuma waɗanda ba sa nan, waɗanda suke son harkar fasaha sadarwa ta ci gaba a cikin ƙasarmu Najeriya, da su ƙoƙari su mai da hankali kuma su yi da dedication kansu, kuma su ci gaba da hulɗa da hukumomi na gwamnati domin tabbatar aikin ya ɗore ba tare da an bazantar da shi ba a cikin kawai taro kuma a watsi.
Kazalika wannan matashiyar ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ƙari da cewa
sunana Ruqayya Kishadanci, kuma matashiyar ƴar jarida. Kun san yanzu na an zo lokaci ne duniya na digital, fasahar zamani. To a cikin wannan taron zai nuna mana yanda shi fasahar wannan zamani take da muhimmanci, kuma yanda mu a matsayinmu na matasa yanda za mu yi amfani da wannan dama da muke da shi mu ƙara ilmantuwa wurin ƙara gina kanmu
da tsince tun sahara kafafen sadarwa zamani. Kuma idan kai magana yana tasiri a cikin matasa waɗanda suke bibiyan su, suna koyon yara su biyu a rediyo ta za shi kai wannan ilimi da kika samu a nan gurin ta kuka yi da sadar da kake mun matasa su koyar cewa abubuwan da za su ce muka musu wajen samun su a nan
so zan yi kokari na daina gana yuzan wannan Facebook da dai sauransu har zuwa Twitter din ganin na ilmantar da mutane na ƙara fatakar da su na wayar da kansu akan wannan abu tunda wasu dai ba samu halarta ba saboda ya kasance a Abuja so sai mu yuzan wannan dama din nan ganin cewa su ma sun karu da abin da aka yi a nan
kasancewar matasa su ne an zo mahalarta wannan
ai sosai ma yanzu nan ma ya fara ma sauya ko kuma in ce ya sauya saboda da yawan mutane ba su ma yi tunanin program din haka zai kasance ba wasu sun zo ma a jiya suka zo program na biyu suka zo suka ga yanda abin yake mutanen da suka zo kuma tattaunawa da aka jingi da motivations din da ake ƙara samu sun zaki duba yake ga manya-manyan mutane daga duniya da suka samu ci gaba suka kai wani stage a rayuwa duk sun halarci wannan wuri kuma su ma sun zo sun bada nasu experience din kuma mutane ne wanda suna cikin shi wannan duniyar fasahar zamanin da ake ciki to kinga ba abin ba karamin abin karuwa bane da sauran so ina tunani idan za a ci gaba da yin wannan program din akai akai gaskiya mu ma Najeriya za mu iya mu kai inda ba mu tunanin za mu kai ba especially in terms of digital society haka kinga mu komai sai ake amban mu a baya wani ma bai san me data da zai san me blockchain din ba da sauran su amma yanzu saboda wannan program din da aka yi duk mutane sun fara ganewa menene abin da ke faruwa da kuma duniya halin da duniyar take ciki yanzu na
eh
to abin da zan yi wa kira ga matasa yan uwana shine mu ƙara sani cewa duk yanzu nan abin da muke gani mu shiga social media ba wai kawai chatting bane a ya kamata mu san cewa muna digital society ne wanda ya kamata a ce matasa sun iya su computer din sun zama engineer suna da ilimin internet na ganin cewa sun taimaki society din sun taimaki kasar su ganin cewa sun yi wannan gasu irin su bitcoin din nan duk da ake yi din nan da zaki ga irin su abubuwa dai haka kamar wanda muka koya a nan amma zaki ga matasan mu wasu ba su da wani ilimin wa'annan abubuwa din kawai sai dai a shiga ana chatting da sauran su to ya kamata a ce mu ma a ce muna yin wannan muna amfani da wannan fasahar da muke da shi ganin cewa yes mun kai wani matsayi da ake tunanin maybe mu ba za mu iya mu kai ba wai kawai a zauna a social media ana chatting kawai ana posting da sauran su
to har sauraro saboda karancin lokaci yau ma a nan za mu dakata cikin shirin sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka Shamsiyyu Hamza Ibrahim su mana fatan alheri sake haduwa a shiri na gaba. Peace, salam.